sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana tsara akalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da juna biyu bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru 50 da suka wuce. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru, wasansu a kwanan nan aka aiwatar da su. Wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin na hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba, yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da dadewa ba. Jihohi 13 da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da juna biyu saboda hukuncin soke Roe versus Wade da kotun kolin ta yi jiya Juma'a su ne Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah da Wyoming. 'Yan majalisar dokokin kasar Somalia sun amince da nadan Hamza Abdi Bare a matsayin sabon Prime Minister kasar. 'Yan majalisa fiye da 200 da suka halarci zaman da aka yi a yau Asabar a birnin Mogadishu ne suka goyi bayan Bare, wanda kuma dan majalisar wakilai ne. Bayan da aka kada kuri'ar a wata hira ta musamman da muryar Amurka, Bare ya faɗi cewa zai kafa gwamnati mai ƙarfi don tunkarar abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya hannu a dokar hana fatauci ko hallaka dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a duniya bai sa aka daina hallaka irin waɗannan dabbobin ba a cikin ƙasar. Abin da ke nuna hakan shine yadda ake kama jama'a da wani abu mai nuna an hallaka nau'in dabbobin, kamar yadda aka kama fatun jakai fiye da 2000 a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safarar naman jakuna fiye da 1000 a jihar Kebbi suna yunkurin fita da shi, abinda ya saba wasu su sana dokokin Najeriya. Sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da 2000 a jihar, a cewar kontrolin hukumar hana fasa kwabri a jihar Joseph Atta.
Yanzu ba ma dubu daya ba, yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna 2820 kenan kusan 3000. In an bar irin wannan sana'a to kenan yanzu ba da dadewa ba, ƴaƴan mu kusa sun je gidan zu kafin ma su san menene jaki.
Wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar Najeriya daya daga cikin kasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar karewa a doron kasa da suka hada da jakuna.
Yanzu ban kasan mu tare ta ba wannan hannu, sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma kasashen waje kenan kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su. To in mun haka mu ba ta makan mu suna mu nuna mu kasa ce wanda ba za iya dogara da mu ba, ko kuma wata siri ko kuma yajejeniya da mu ba.
Hukumar ta hana fasa kwabri ta hannun ta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona, wadda wakilin ta Mr. Idris Dakat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatun jakuna a Najeriya.
Akwai kame-kamen da suka yi da Kano da kuma Niger da birnin Kebbi muna experience yau wajen kusan 6,825 da aka kama. Shi ne muke roƙo da ku ku daina wannan aiki. Kuma na biyu, mun farfaɗo da wata program 2019 cewa mutane su zo za mu sa su yi kiwon da doki don a samu amfanin sanin da ya kamata.
Masu sharhi a kan lamarin yau da kullum irin Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sanya hannu ga yarjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau muna shiri na 64 inda zamu tattauna batun hadin kan Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Bari in hada ku da abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya wanda zai gabatar da mahalarta zauren. Nasiru, bismillah.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauri na VOA wanda zauri ne mai tattauna kan lamura na yau da kullum da suka shafi al'amuran Najeriya da sauran kasashe waɗanda duka suke sauraron wannan sashi na muryar Amurka da kuma kallon irin shirye-shirye da ake yadawa ta kafafen talabijin da kuma yanar gizo. Wannan zauri na VOA wato ya dan kombibi zauna a nan Abuja ba saboda yadda aka ƙara fada da aikin shi zauren inda aka dan karkata aka shiga wasu kasashe na nahiyar Afirka ta yamma aka shiga jamhuriyar Niger to ina jin watakila maimakon a shiga Ghana sai aka dan shigo Najeriya saboda muhimmancin irin abubuwa da suka faru kwanan nan a kasar nan. Takin taron shine zaman lafiya da haɗin kan ƙasa gabanin babban zaben 2023. Wannan kuma ya zama mai muhimmanci ne saboda abubuwa masu ban takeici da suke faruwa a kasar nan waɗanda suke taɓa zaman lafiya din. Wasu abubuwa in sun faru sai a ga kamar ba za a sake dawowa amma zauna lafiya ba, amma cikin ikon Allah da yake ita ƙasa ce mai albarka sai ka ga an sulhunta an zauna lafiya. Kamar irin abubuwan da suka faru kwanaki a Sokoto wajen ɗalibai 'yan makaranta, kazalika da abun da ya faru kwanan nan a jihar Anambra inda ya shafi wata mata da 'ya'yanta gabaɗaya, sannan da kuma abun da ya faru a kasuwar Daidai inda a sanadiyar wani lamari wanda bai kai ya kawo ba, misali hatsari ne ma ya faru tsakanin wani mai babur ne ya samu hatsari da wata mata, shikenan sai aka fassara abun ya koma wani babban rikici har akalla mutum hudu suka rasa ransu, mutane da dama suka samu raunuka. To kasan nan babu shakka ya kamata a zauna a rika tattaunawa, masu tsawatawa su ci gaba da tsawatawa. To shine amfanin aikin irin wannan zaure na VOA kuma darasin da in Allah da zamu tattauna a yau kenan. Muna tare da manyan baki da ke wakiltar sassa daban-daban musamman ma dai shahararrun fuskoki da za a gani a babban teburi waɗanda suka hada da babban mai bishara wato Reverend James Mobelwe wanda kowa ma ya san shi ya taɓa shiga cikin hatsarin da ya na addini da ya faru a Kaduna inda in an kula har ya rasa hannunsa, daga bisani ne ya koma kuma yana yaɗa bishara ta zaman lafiya gadan-gadan. Tare da shi kullum ana jin labarin shi Sheikh Nureni Ashafa wanda babban malami ne da yake shiga tattaunawa tsakanin addinai domin a samu fahimtar juna a rika girmama manufofi ko kuma in ce dokokin addinan juna. Sai kuma muna tare da yar gwagwarmaya ta mata shahararriyar dattijuwa Hajiya Mariya Baba daga Kano wacce zan iya cewa ita daya gayya don inda tana waje to in Allah ya yarda ina jin mata za su amince cewa an wakilce su a wajen wannan taron. Kazalika muna tare da wani babban mai bishara wato Pastor David Tasa daga Good News Gwagwalada wato babban karamar hukumar nan da ke dab da filin jirgin sama da kuma karamar hukumar Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Pastor David Tasa, barka da shigowa wannan zauren, kai ne dama a ƙarshe. Muna jiran wakili daga kungiyar Jibius Sheikh Tajuddin Muhammad da muke fata zai shigo, sai wakili daga kungiyar Tijaniya Sheikh Alkasim Yahaya Yawuri, sai kuma wakili daga kungiyar Shia Malam Ibrahim Gamawa, duk muna jiran su shigo wannan zaure saboda su bada tasu gudunmawa. Kazalika muna da wasu daga cikin sanannun fuskoki kamar Malam Alhaji Dodo Oroji wanda zai dan tabo mana tarihi kaɗan na abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya wato tun tarihin zamanin marigayi Premier Sardaunan Sokoto. Ina jin watakila shi Dodo Oroji ya dace yayi wannan babban aikin. Kazalika muna tare da gimbiya da gani ba tambaya wato Maryam Aliyu Abdullahi farfesa ce ma gaba daya kuma jagaban matan Zanzo kuma gimbiya ce ta musulmin garin Juwa a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja naga kai Hajiya Aisha Abdullahi daga Maiduguri ta Kanosta Kano kenan akwai kuma irin su Ya'u Yakubu Yobe naga Aliyu Shamaki naga Aminu Tahir Bago daga Bauchi Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Hassan Iyatawa muna makamara ba da zuwa wannan sauraron ma ce malamin nan ne wata kila ba mu ambaci sunansa ba ko me sunan malamin Bishop ne ba oh ga Bishop ma nan
Bishop Maji
Bishop Maji
a takar da
oh ina nan
Jonathan Maji
eh Jonathan Maji
barka da zuwa
eh yin sun tashi za su yi jawabi sai su faɗa eh babban abu zamu fara wannan taron gadangadan bayan mun je babban teburi zamu zaga mu ba ku minti 5-5 daga nan akwai tamboyi shikenan sai mu tashi muna fata ko gabanin mu tashi za a samu bayanai masu inganci masu karfi waɗanda za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakanin al'ummar Najeriya domin ana cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki wasu ma sai suka kara da cewa duk da darajar dan sarki hakan yafi ma sarkin ma gaba daya domin ba zaman lafiya shi ma sarkin ba zai iya zuwa fadar sa yayi sarauta ba saboda haka babu abin da yake zaman lafiya a ƙasa muhimmanci to sannan a tare da ni zan mika bu magana ga shugabar wannan ofishin wato Hajiya Madina Dauda na Dabo muna tare da duk kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka irin su Halima Abrao su Benjamin Ogagon su Hawa Umar okay Shamsiya ma tana nan bai na gansa dazu to duka dai muna tare sai kuma wanda ba fi gani ba da yake yana bayan na'urori shine Awwal Salihu muna fatan za a yi aiki da ya kamata kuma ba za a samu wani cikas ba a lokacin da muke wannan aiki kazalika masu kallon wannan shiri kai tsaye ta shafin muryar Amurka na yanar gizo sa iya yin tambayan Allah da zamu iya bakin kokarin akwai tambaya mu karanta saboda waɗannan manyan baki su amsa Hajiya Madina
to kamar yadda abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya ya gabatar ina so in muku maraba da zuwa wannan shiri na musamman da daga kasar Niger kamata yayi mu je kasar Ghana ne sai shugaban sashen Hausa yace lokaci yayi da za a yi wannan shiri a yi muƙabala mai kyau a fitarwa mutane da inda matsaloli suke na kokarin hada kawunan mu gaba ɗaya a Najeriya nan ba bambancin addini ba bambancin jinsi ba bambancin inda kowa ya fito idan ma aka ce za a yi fashin baki akan waɗannan abubuwa ba waɗanda suka dace da yin wannan fashin baki sai waɗannan manya guda biyu da Sheikh Nuraini Ashafa da kuma Reverend James Muvelwi yana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya taɓa shafa a Kaduna har ya rasa hannunsa guda ɗaya to ba wani wanda zai iya ba mu tarihin waɗannan abubuwa da kuma illarsu kamar shi sun kuma yi sama da shekaru 28 da kafa kungiya wacce ba abin da take yi sai kokarin wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da jinsi-jinsi a duniya baki ɗaya ma tunda na san an taɓa gayyatar su ƙasashen turai daban-daban kun je ƙasar Paris kun je Jamus kun je America kun je duka saboda wannan kungiya ta ku ina so in fara ne da tambaya to wai me zai sa har wani yayi mummunan kalami akan addini da bai sani ba shin jahilci ne ko kuma mummunar da'awar shugabannin addini ne ko dai za a dora laifin akan siyasa da ta shigo cikin rayuwar mutane bari in tambayi Reverend James Muvelwi shi zai fara buɗa mana wannan taro da amsa tambayar
to nagode jama'a masu sauraron mu duk inda kuke a doron ƙasa ina so in ce muku salama ya kasance tare da ku wannan ita ce gaisuwa da Isa alayhi salam wanda muke kiran shi Yesu Kristi ya kawaya mana shi sa na fara da shi wato manyan baki da ke nan gurin ina ba kowa girman sa yanda Allah ya basa musamman kuma gashi babban aboki na Hassan Nane ko Usaini mukan yi kuskure mun kowa ne Hassan kowa ya Usaini amma a cikin ɗayan shi ɗaya ne ya dauki ɗaya cikin ni kuma na dauka na biyu da wannan mabodiyar magana ina so in ce lalle wannan abin da ya faru a ce mutane yanzu mutun ya shiga cikin hurumin wani yana mishi fasara na ko addini ko fahimtarsa ko wani abu da yake da dangane da al'adarsa yayi shi a hagunce to lalle babban abu ne wanda ya kamata kowa yayi tur da wannan Isa Almasihu ya gaya wa dukkan Kirista a doron ƙasa yace kada ka ce ma wani raka ma'ana kada ka zage wani ko wani abinsa domin a ƙarshe zaka shiga cikin wani hadari na hukunci na Allah ma'ana a ranar tashin kiyama duk wanda ka zaga to zaka bada lissafin sa a gaban mahaliccinka to kaga idan wannan yana nan haka to yana nuna cewa ababen da suke faruwa yanzu da ake ba su fasara irin na addini to akwai jahilci ciki domin ba sai ma ka ambaci addinin wani ko jinsin wani ko halitta yanda Allah halicce shi sai dai Hausawa da suke jin mu dai kullun kowa da nakasansa ake kiransa sai ka ji an ce James mai hannun roba ko Musa Gurgu to ga irin wa'annan ba wai a gare su ya zama na abu bane amma ga wani wato masu tarbiya irin daban da ta malam Bahaushe zai ga kaman an mishi wato zagi ne ko kuma an mishire ne bisa ga abin da Allah ya bashi ko kuma wani jaraba da yake da shi to manyan shugabannin addinai kuma wa'insunsu saboda son zuciya sai su dinga maida abin da ke haram halal abinda kuma ke halal su mai da shi haram duk wanda ya ba su lada irin ta kutu da lokacin aski sai ga sun mata aski saboda menene wani ya karba ladan wani dole ya ma wannan aikin to ire-iren wayannan ne in sun fito fili sai ga suna abubuwa suna jifa suna suka suna yaba juna tabo wannan ya chaba ma wancan ya chaba ma wancan to duk wanda bai yi magana ba ma yana barota kaman malamin addini shi a ga kaman ai wannan an siye shi dan amshin shata ne to mu a tahiya da muke na kusan shekara 28 kenan a idan masu kallo za su iya gani saboda mugun fahimta da irin koyarwa da aka yi mana an cusa mana kiyayya da hasada da rashin son juna sai ya kai ga mun shiga wayansu halaye wanda a 1992 cikin wayansu al'amura da suke da nan gane ga batunci ko kuma irin koyarwa da aka yi mana muka fita sai muka rasa hannu a cikin ababa da muke cewa da shi wai muna kare wurin addini kuwa kare addini ko na Allah ne to idan an ce kada ka kai wa wani cakuna ko ka kai mai wannan amma ka kare kanka to wata ɗan layi ce siririyar layi tsakanin kare kai da kai farmaki to a kyawun abu shine a koyawa juna zamantakewa da mutunta juna idan ka mutunta ne mutunta ka idan ka faɗa abu mai kyau game da addini na in magana mai kyau game da addininka amma mafi kyau shine ka yi haƙuri ko da an yi wani magana ka yafe na yafewa in kuma abin da zaka kai gaba ne ka kai ma waɗanda suke da wani izini na hukunci irin na waɗannan to lallai kuma ƴan siyasan da suka shigo lallai kam sun bata abu ƴan siyasa na nan suna jira sai lokaci yayi sai kaga suna kai suki ga wani su ce ai ana min haka dan ni ba dan addini kaza bane ko kuma ni ba dan wuri kaza bane alhaliko abinda ake nema ba ta da addini idda da dan hannun da zan ciro naira in mika zaka ga ba sa addini akai ba akan wannan sai su kashe juna ko kuma su rayar da juna inda suke tare suna tare akan naira inda ba sa tare sai su je su ruga mu kuma sai an zo sai mu yi ta kashe juna suna nan suna yi mana tafi a can to a takaice abin nake son faɗa a nan shine cewa wannan abin son kai ne son zuciya ne kuma dole ne mu malaman addini ya koma gare mu ne mu tabbatar da bamu yadda mabiyan mu sun je sun shiga sun halaka ba domin ayan Allah na cewa idan ka yadda wannan kananan nawa dinnan har ka sa su suka je suka yi wani abu har suka rasu to zan nemi jinin su a wuyan sannan aka ce ka nemi zaman lafiya da kowane mahaluki a doron ƙasa tare da rayuwar tsarki in ba haka ba ba za ka ga Allah ba to muna roƙon ga duk masu sauraron mu kuma barin ƙarasa da cewa a ƙungiyar mu da muke aiki yau shekara 29 ba mu taɓa kira a narki a zama ɗaya ba mukan cewa ka riƙe addininka yanda Allah ya baka addininka ni ma riƙe addini na yanda Allah ya kawo wani a ce muna yin gamin gambiza ko kuma na azo a narke ana haleluya ana alha kubar a ba shi bane in ma baka riƙe addininka da kyau ba baka ma cikin kungiyar mu so wani ya ce an zo an narke an zama daya samsan mallan gashi nan shekaru 29 yana ta dawa in tuba ni ma na yi shekaru 29 nake ce tuba sai aka wannan kalman suke koya min lakun dinikum wala yadin nagode
da waɗannan bayanai na rabaran James Mobel Wiye zamu dakata a yau. sai makon gobe zamu dora idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin yakan kama ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka a malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka ko zaka gabatar da kanka
Ni sunana Samir Salis.
To Malam Zabi kai mutumin wani gari ne.
Ni mutumin fassare ne. A Katsina.
Fassare jihar Katsina kenan.
Local gambay.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? To yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata?
Naira 20 a yanzu.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran zabi
haka. Ina rayuwa ne. Kuma lokaci ya canza. Ya kawo haka.
Yanzu malam ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na 2000 su nake zuwa nan
2002
kwarai kuwa
wai kun shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin
ina zuwa ina dawo yanzu gida in dawo ne zuwa lokaci haka
to tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi
gaskiya kamin wannan na fara sidar ke a nan garki a shekarun baya din kamin na koma wannan
Okay kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma sun samu ne samu wanda ta shi wannan. Gaskiya
insha Allah wanda yabo wannan din zai yi.
Insha Allah.
To malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ga kaman matsalar gurin zama da binci kaman a ina kake da zama ne
ina nan gaci anan transformer
ke garki transformer ana kake da zama to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya
mun kama daki da yanzu
ku nawa
mu biyar
ku biyar da kuka kama kowa yana hada
ana hada ba
kaman kuna biya a wata ne ko shekara
duk wata zan ba 10,000 haka
kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba
to amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana
gaskiya alhamdulillah da wakin gurgudu ana ya samu 2,500 naira 2,000 amma ina lokacin zafi ne ana yi a ta haka ne da lokacin damuna ne kana samun 1,000 wacin ran bawa ka samu 1,000 din ma yanayin da wani da ake cikin
to malamin yana da iyali kuwa
gaskiya da iyali ina da mata daya da yaya biyu
ayan ka biyu mata daya yaya biyu
yaya biyu
a masha Allah Allah ya raya
ka amina
ne to ka suna su ma nan garin Abuja ne tare da kai
suna fassara local government
wacan Katsina jihar Katsina to kana daukan kaman wani tsawon lokaci shika mun ka je can ganin gida
sai ran wata biyu wata uku haka sai na koma
kana wata biyu wata uku ka mun ka je ganin gida
kware kuwa
malam yaya maganar karatu fa karatu an koyi karatu an yi karatu boko
na yi karatu boko da islamiya ba ni ba ta babu gaskiya mun ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
ka kai aji biyar na babban secondary
ni nan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu
wallahi irin da rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin mazan kuma shi ba karatu
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
to sai kuwa to sai wallahi ina farin ciki ko gobe ma sai mu dama Allah zai koma domin ilimi shine da shi da zaman duniya kuma haka ba
to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake a halin yanzu wallahi
shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.